الحديث التاسع والثلاثون حديث نتلاتين دكرا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي للي أن نزل لهم تثبت قريشياتي إن الله تجاوز لي أن أمتي ألا يا يافي وا الأمة سبودني تجاوز لي أن أمتي وبنجي يا أمن تيمن تيوا يا يافي وا الأمة الخطأ أبين دا الأمة تيدا تكسكولي والنسيان دا أبين دا الأمة تيدا منتوا وما تكره عليه دا أبين دا كتيلة سوانا الأمة تي واند بانية ودنا أبا بيقو دا أفو أن يافي وا الأمة النبي صلى الله عليه وسلم wannan shine ɗaya daga cikin abin da ke nuna fallalar mu akan sauran al'ummatai. Sauran al'ummatai ba a ba su wannan damar ba, mu kaɗai ne muke da wannan damar. Dan yace tajawaza li an ummati ya nuna sauran umam da suka gabata na annaba ba su samu wannan fallalar ba. An yace al'ummata al-khata abinda akai da kuskure. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Inna Allah ya ce laysa alaykum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Abinda kuka yi da kuskure babu laifi akan ku, amma abinda kuka yi da ganganci shine ake kama ku da laifi. Wannan siyan haka abinda mutum ya da mantuwa, wa mastukrihu alai haka abinda aka tilasta mutum akai. Wannan al'amura suna buƙatar bayani. Me yake nufi da cewa an dauke wa al'umma wannan? Shin ana nufin an dauke wa al'umma ko an yafe wa al'umma kuskure da mantuwa da abin nan? Wato ba za ta yi mantuwa ba, ba za mu yi mantuwa ba, ba za mu yi kuskure ba, ba za a tilasta mu ba, ba haka ake nufi ba. Me ake nufi? An ɗauke mana laifin, an ɗauke mana zunubin abinda muka yi da mantuwa ko abinda muka yi da kuskure ko abinda aka tilasta mu kai, wannan an yafe mana zunubin wannan abin. An sanya mu sallah lokacinta, sai wani ya bari har lokacinta ya fita ba tare da yayi ba, ba tare da uzurin komai ba, yana tunai yana da zunubi ko bai da shi. Wani kuma lokacinta ya fita bai samu damar yinta ba, saboda barci ya ɗauke shi ko saboda ya manta har lokacin ya fita, sannan daga baya ya tuna, yana da zunubi ko ba da shi? Ba da shi. To haka al'amari yake, duk abin da mutum ya yi da mantuwa ko da kuskure al'umma ta al'umar an ɗauke masa zunubinsa. Amma ba ta aka yi ba za ka rama ba, maganar ramuwa daban. Idan kai kisan kai da ganganci kana da zunubi ko babu? In kai baka da zunubi, amma za ka yi me da ganganci? Kai ba da ganganci ba, da kuskure nake so ince. Kisan kai da kuskure baka da zunubi, kisan kai da ganganci kana da zunubi. Ina fatan kun fahimta da kyau. An yafe masa al-khata wa nisyan wa mastakrihu alayk, zunubi kawai aka yafe maka. Amma idan abu ya kama na biya ne sai ka biya bisa ga kuskure, sai ka zo ka ture mun ka yi mun hasaran wani abu na dukiyata ba da niyya ba, bisa ga kuskure ba ka da laifi a wajen Allah. Allah ya yafe maka laifi saboda kuskure ne kai, amma wannan ba shi ke nuna ba za ka biya ni ba, inda ce sai ka biya ni. Amma inda da gangan ne ka zo ka salwantar mun da dukiyata, ka barar mun da abu, kana da zunubi a wajen Allah, sai ka yi istighfari ya fi maka, sannan kuma sai ka biya ni kayana, sai ni ma in na yafe maka sannan za a ce biya ya fadi. Ku fahimci wannan, idan mutum ya zo ya salwantar da dukiyar wani da gangan, yana da zunubi a wajen Allah tunda ya saba umarnin Allah ne. Idan ya salwantar da dukiyar wani da mantuwa ko da kuskure, wannan ba da zunubi a wajen Allah tunda an yafe mana mantuwa, an yafe mana kuskure. Amma zai biya mai dukiyar kayansa, sai fa in ya ce za a iya yarda da cewa in an tilasta ka akai wato yayyu, kamar ka rantse cewa wallahi tallahi gobe ba zan je office ba saboda kaza, sai waɗansu suka ji kai wannan rantsuwar, su kuma suna son su ga sun karya maka rantsuwar ka da ganganci, da kawai dan dai su baganta maka, suka so kama ka da ƙarfi sai kai ka office. Za kai ka fara ko za kai ba? Ba ka fara kanka, ai ba kai ka je office da zaɓin ka ba, ka riga ka yi rantsuwa ba za ka shiga gidan wani ba, sai sa ƙarfi suka kamo ka da ƙarfi suka shigar da kai. Ko kana ciki ka riga ka yi rantsuwa wallahi a yau ba za ka fita ba sai ka kwana a gidan, kana ciki sai aka sa ƙarfi suka fito da kai da ƙarfin tsiya, ka ga dai rantsuwar ka ta riga ta kare. Amma nan ba za ka yi me ba? Ba za ka yi kafara ba, saboda me? Tilasta ka aka yi, ba zaɓin ka ba ne ka fito. Inda zaɓin ka ne ka fito, kafara ta hau kanka, amma an tilasta ka ba ka da zaɓi. to wannan shine cikin abin da a iya tilasta mutum baya da zabi amma a sa shi dole sai yayi. Ha kuma suka ce zai shiga cikin wannan babin a sanya wani makami a hannunka kana rike da shi da karfi sai wani ya zo ya kama hannunka ya daki wani da wannan makamin sai wancan din ya mutu. Yanzu hannunka ne ya yi dukan tunda shi ke rike da makami ga wancan ya mutu amma ba da zabinka bane ba wani ne ya yi motsi da hannunka har ya kai ga wancan kuma ya zanto an yi itilafi na wani rai. Nan gurin ma ya zama mai al-ikrah tilastawa cikin abin da baka da zabi a kai. Amma suka ce da wani zai zo ya tsare ka ya ce da kai dole sai ka kashe wani ko in kashe ka ko sai ka fille hannun wani ko kai in fille maka hannunka. To idan ka fille masa hannu din nan kana da laifi ko baka da shi? Kana da laifi a wannan wurin tunda kai ne ka yi da kanka. Yanzu kai tilasta ka din da aka yi ka yi wannan ne dan ka gujewa dan kai ka tsirar da me rayuwarka sai ka je ka zubar da rayuwar wani kana da laifi a kai. Shi ne malamai suka ce idan an zuwa irin wannan wuri Imam Malik ya cewa da wanda ya tsare wani ce sai ka kashewa ne wanda ya yi kisan da wanda ya sa aka yi kisan ya ce su biyu duk za mu kama mu kashe kamar sun yi tarayya ne sun kashe rai daya. Ba za a ce a yi tilasta ce aka yi ba da laifi. Ina fatan kun fahimta. A takaice wannan yana shiga babuka da dama da maganganu da dama cikin hadisi wanda yake mai bai faɗin gaskiya a babukan fikihu wanda lokaci ba zai yalwata ba ma abin nan dinsa. Ma'ana dai abinda mutum ya yi da kuskure an yafe masa abinda ake nufi da yafewa ba ya da zunubi amma in abin na bukatar ramawa dole sai ya rama. Abinda mutum ya yi da mantuwa an yafe masa ma'ana ba za a bashi zunubi ba amma in abin ya kama ana rama shi dole sai mutum ya rama shi haka abinda aka tilasta mutum shi. Alhadithul arba'un hadisi na 40 waɗannan hadisi duk da sai gabata duk hadisi ne ingantattu na Bukhari da Muslim dama ba ta bukatan bayani. Wannan kuma wanda hadisi ne shi ma wato ainihin ingantacce wanda Ibn Majah da Imam Al-Baihaqi da Imam Ahmad bin Hanbal duk sun ruwaito hadisin.